This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Talata, 17 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji ci gaban tattaunawar da Muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa, inda ya tabo batun matsalar man fetur a Najeriya, musamman farashinsa. Duk da cewa kamfanin man NNPC na Najeriya ya fara sayan man daga matatar Dangote.
An ce za a sayar wa Dangoten mai ne a naira. Naira nawa za a sayar musu, ba a faɗi ba. Shi kuma mai din nan a kasuwan duniya ake sayar da shi, a dala ake sayar da shi. To, a nairan wani exchange rate na naira aka bashi?
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan cece kucen da ake yi game da farashin man fetur a Najeriya. Lambar da kuma za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bambam, wanda ya tattauna akan taron shekara-shekara na al'ummar musulmi 'yan Afirka mazauna nahiyar Turai. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jiragen saman yakin kasar China sun yi jiran mikiya akan wani jirgin sojan Amurka a mashigin tekun Taiwan a yau Talata, inji rundunar sojan kasar. Jirgin na Amurka samfurin PHA yana sintiri ne tare da kuma leƙin asiri, wanda ake sarin zai iya kaddamar da makami mai cin dogon zango, a cewar wata sanarwa da rundunar gabashi ta ma'aikatar sojin kasar China ta fitar. Sojojin China sun shirya jiragen yaki da za su bibi kana su sa ido a kan jiragen saman Amurka, su ɗauki mataki da ya dace a kai, wato bisa doka, inji Li Shi, wani babban kanan soja kuma kakakin rundunar. Ya ƙara da cewa rundunar mayakan za su ci gaba da jajircewa kana su zauna a cikin shiri, su kuma sa ido a kan duk abubuwan da ke faruwa domin kare mutunci da kuma tsaron yankin, tare da tabbatar da zaman lafiya. Sai dai ma'aikatar sojan ruwa Amurka bata ce ufan ba akan wannan batu. Kasar Mali ta faɗa a yau Talata cewa Bamako, babban birnin kasar, na cikin lumana biyo bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a makarantar horar da sojoji da wasu wurare da sanyin safiyar yau Talata suka yi ta harbe-harbe, kuma tuni aka daƙile harin. Sanarwar sojin ta ce da sanyin safiyar yau ne mayakan wata ƙungiyar 'yan ta'adda suka kusa a makarantar horar da sojojin na garin Faladiye. Yanzu haka dai ana nan ana gudanar da aikin gyaran wurin. Sanarwar ta kira ga mazauna wurin da su tashi kana su jira sanarwa ta gaba daga hukuma. Gwamnatin mulkin sojin kasar ta ce wasu muhimman wurare a cikin babban birnin na fuskantar hare-hare, ciki har da makarantar sojin. Ta ce sojoji sun kora 'yan ta'addan da suka yi wannan ɗanyen aiki, kana ta kira ga fararen hula da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, Isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa hayaƙinta da ƙungiyar Hamas domin dawo da mazauna arewacin Isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su a inda suke zaune sakamakon arangama da sojojinta ke yi da mayaƙan Hezbollah a kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce da yammacin jiya Litinin ne kwamitin zartarwa na fannin tsaro ya tabbatar da wannan matakin. Hezbollah mai kawance da Hamas ta fara hare-harenta ne wato na kusan kowane wuni jim kaɗan bayan fara yaƙi da ake yi a Gaza, lamarin da ya tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Hezbollah mai samun goyon bayan ƙasar Iran kamar Hamas ta ce za ta dakatar da hare-haren ne da zarar an cimma yarjejeniyar tsagaitauta a Gaza. an kwashe wata da watanni ana kokarin cimma yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu inda jami'an Amurka da tamda na Misra da kuma na ƙasar Qatar suke kokarin samar da sharuɗa da dukkanin bangarori za su amince da su. A ƙarshe jami'ai sun faɗa a yau Talata cewa wani harin jirgi mara matuƙi da Rasha ta kai a cikin dare ya auda wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin Ukraine. Hare-haren sun yi sanadiyar ɗauke wuta a yankin Sumi inda jami'ai suka ce rundunar tsaron sararin saman sun harbo jirage mara matuƙa 16. Farmakin yana daga cikin jerin hare-hare na jirage mara matuƙa da Rasha take kaiwa Ukraine, wanda ma'aikatar sojan Ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen sama mara matuƙa 34 a cikin 51 da Rasha ta harba. An kuma daƙile wasu hare-hare a yankunan Kharkiv, Kherson, Mykolaiv da kuma Poltava.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan masu sauraro basu manta ba a shirinmu na ranar ɗazu, mun fara kawo muku hira da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule yayin da ya zo nan Washington don halartar wani babban taro a kan ma'adinai wanda ya tattaro jami'ai daga ƙasashen Afirka daban-daban. A ci gaban tattaunawarsu, Haruna Shehu Maraban Jos ya nemi ƙarin haske daga gwamnan akan yadda ake samun ƙarin farashin man fetur, duk da cewa matatar man Dangote ta fara aiki kuma 'yan Najeriya sun sa ran samun sauƙi.
Dalilan guda biyu ne. Yawancin mutane suna ta magana ne kawai akan subsidy, an cire subsidy. To ba cire subsidy kaɗai shi ne babban damuwa a maganan mai ba. Muddin ana shigowa da kaya daga waje, wanda mai dai daga waje ake shigowa da shi a wannan lokaci, sai ka samu dala sannan ka shigo da shi, ba a sayan kaya da naira a kasan waje. Saboda haka idan dala ya ci gaba da tashi, saboda ka san dala ya fara tashi tun daga 300 naira 700 har wannan gwamnati ta zo, to yanzu dala ya kai naira 1,650. To saboda haka wannan shine babban matsalan mai, ba cire subsidy kadai ba. A lokacin da dala yake 700, lokacin da shugaban kasa Tinubu ya cire subsidy, to a lokacin gwamnati ta wata biyan wani subsidy, saboda 700 din da aka cire shi ne ake iya sayan dala a shigo da shi. To lokacin fa da dala ya fara miƙewa kai 1,200, 1,300, to lokacin subsidy sai ya dawo. To saboda haka cire subsidy din, gwamnati ta cire subsidy da gaske, amma gwamnati fa ita kadai ce take shigowa da mai. Ni ne manajin director na African Petroleum, saboda haka mu ne masu sayan mai mukai gidajen manmu, saboda dalilai biyu masu karfi. Dalilin farko shine in ka je neman dalan da wuya ka samu a Central Bank, saboda ba su da dala isasshe. Dalili na biyu, in ka je ka samu dalan ka shigo da shi, farashin da ake sayarwa kai ba sai dai ka sayar, sai dai kai asara.
Wato saboda haka ba doka ce ta hana saura shigowa ba, a wa'annan dalilan guda biyu,
wa'annan dalilai biyu
rashin dala da kuma in ma kasuwa sai dai ka fadi,
da kyau kuwa
gwamnati ce kawai za ta iya daukan abin ita akan ta,
da kyau kuwa.
To yanzu your excellency, tunda ana tunani tunda man nan yanzu a gida ake hako shi, kuma matatar Dangote a gida za ta tace shi, wato an cire wannan bukatun na dala kenan daga waje, misali kenan,
da kyau kuwa.
To ina za, me yasa kuma za a samu man da tsada?
Eto, dalilai biyu. Ka san yanzu, bari in ga maka kuma wani damuwa da ake da shi a Najeriya, yawancin mutane ba su fahimta ba har yanzu. Kare da kai wannan tambayar din ka fahimta. An ce za a sayar wa Dangote mai ne a naira. Naira nawa za a sayar mishi ba a faɗi ba. Don haka idan shi kuma mai din nan a kasuwan duniya ake sayar da shi, a dala ake sayar da shi. Misali, idan aka ce yanzu mai din nan za a sayar ma Dangote akan kuɗin da ake sayar da shi a kasuwan duniya, misali a ce dala 90, amma zai biya a naira, ka gane? To a nairan wani exchange rate na naira aka bashi? Idan aka bashi 1,600 ne zai biya, to kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki. Saboda haka shi kuma dole ya sayar da shi, ba zai sayar ya wadi ba, sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi, NNPC ta fito ta ce to kai Dangote za mu sayar maka da mai, ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala, ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala. za mu sayar maka da mai kowane randa daya barrel guda daya kowanne za a sayar maka da shi a misali naira 1,000 ba abin da ya zama mai madadala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan ni kuma na sarrafa to ni kuma zan iya sayar da shi a kudi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne kawai an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira naira nawa
saboda haka akwai bukatar NNPC ma ta fada ma Najeriya su sani ga fa abin da zamu sayi a hannun shi
kaji haka maganar kenan ni ba wani na magana dan kare Dangote ba ko kuma kare NNPC ba a'a ina maganar ne gaskiyar magana kenan da ke kasa so inda aka taimake shi kawai shine an ce da shi to Dangote maimakon ka je Central Bank ka je neman dala mai wuyan samu ka ba mu naira shikenan abin da aka warware a maganar sayarwa a naira
To a ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu na gaba don ci gaban hirar da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Suli. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja da zalla wani garin bai kai gabas da nisa ba wani garin bai canja da asuna ba wani garin bai kai arewa hali ba
wani garin jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare bamba. A wannan makon shirin yaya da zango a birnin Oberhausen da ke kasar Jamus inda kungiyar African Umma ta gudanar da babban taronta na shekara-shekara. Sai dai taron na bana ko shakka babu ya ja hankalin jama'a a Turai da ma sauran sassan duniya.
Mun ji dadin taro kwarai da gaske mun ga manyan malamanmu daga gida Najeriya mun hadu da mutane daban-daban.
Mun samu amfani ciki kwarai mun ci amfanin wajin nan.
To an dai kafa kungiyar African Umma tun a shekarar 2010 a Jamus. Ta kuma ci gaba da kokarin hada kan musulmai 'yan Afirka da ke rayuwa a Turai.
Ba sai saboda an zo Turai ba, ku zo ku daga nuna wuki yanayin rayuwar da ake ciki a Turai, sannan kuma ku zo ku dauki wannan al'ada ku ce ai 50-50 za ku daga yin abubuwa da iyalanku sai ta kawo kuma za ku bada.
Dalilin da yasa Abana ta gayyato wasu fitattun malamai daga tarayyar Najeriya.
Alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard وجعل الظلمات والنور
to sai a biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni Ramta Garba Baba
walam yakul lahu kufuwan ahad
Sheikh Aminu Muhammad Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa Sun dai kwashi kwanaki uku suna wa'azi a biranen Jamus da kuma Belgium inda ɗaruruwan 'yan Afirka suka fito cike da shauƙin yin tozali da malaman da kuma jin wa'azinsu. To ko me ya ja hankalin African Umma gayyatar waɗannan malaman? Sharif Tukur Musa, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar, ya bayyana dalilin gayyatar waɗannan manyan malaman.
Zamantakewanmu wato mu musulmai a cikin west especially Germany da sauran kuma kasashen Europe har zuwa America yanda zamantakewan mu yake wato ba a build gano kan western kan hanya ta farki na islama ba shi kuma gashi nan mu kuma mun zo nema ga kuma mu da iyali to shi muka nemi wannan manyan malumma su zo su yi muna bayanai da zamantakewan da muke saboda rike mutuncin aure da zamantakewan mu da rike kuma darajar aure da hakoki musamman na Ubangiji bayan shi kuma akwai wato shi mu ce su waɗanda muka gayyata Sheikh Malam Amin Daurawa da Sheikh Professor Isa Yalba su mutane ne wanda ke Ana jin maganan su kuma suna da bayani wanda ke kuma yana kama hankali kuma yana kayatar da mutane kwarai. Sannan kuma suna daga cikin wayanda ke ana sun bayanin su saboda sun iya ajiye magana a inda ya kamata a ajiye shi.
To a Turai musamman tsakanin 'yan Afirka ana fama da matsaloli masu tarin yawa a zamantakewar iyali kamar dai yanda aka ji. Wannan yasa mahalarta taron kamar Zakariya da aka fi sani da Abba ya yadda cewa zuwan malaman zai taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin.
Kalubalen da aka fi samu a har kullum a nan shi ne maza sukan kokari su canja daga yanayin al'adarsu da addininsu, haka ma a mata akan samu wasu su ma kokari su canza daga yanayin al'adarsu da yanayin addininsu. So abin da su malamai suke kokarin tunatar da mu kenan mu 'yan Afirka baki daya, yanayin yadda zai kasance, yadda za mu kokarin rike addininmu da al'adarmu, musamman wanda suke da mata, wanda suke da wato aure. Wani miji bai kokarin kyautata wa matarsa, wata kuma mata za ki ga yadda za ta yi kokarin ta ki wa miji biyayya da sauran irin waɗannan kalubalen da ake samu kenan.
A nan kuma Huzaifa Yahuza Bauchi ya ce an koyi darussa da dama da ya ce idan an yi amfani da su to jama'a da dama za su amfana.
A wa'azin da malamai suka gabatar, malamai sun jawo hankalin mazaje da matayen aure wajen bambance musu haƙoƙin da suka rataye akan mazaje da kuma haƙoƙin da suka rataye akan mata. Sannan malamai sun bambancewa maza da mata cewa akwai wasu haƙoƙin da su komai sauyawar yanayi waɗannan haƙoƙin ba sa sauyawa. Sannan akwai haƙoƙin da a shari'ar musulunci yanayi yakan iya sauya su a zamantakewa. So maza musamman su fahimci cewa akwai irin waɗannan haƙoƙin da dole sai an ɗaga ƙafa an bi hanyar lalama a kansu.
Ita kuwa malama Maryam Alhassan ta ce tana fatan ganin a shekara mai zuwa da yardar Allah za a waiwayi wata matsala da ke ciwa mata tuwo a ƙwarya.
Ni ana wa ganin batutun da ya kamata a ce a taɓo nan gaba, sai ku ga ƴaƴan baƙaƙen manan sun girma amma ba mazajen. Kuma aka duba abin da yake faruwa sai a ce wa iyayen ne suke neman dole sai wanda yake da takarda za su ba wa ƴaƴansu, in kuma ba su da takarda kuma sai a ce wai dole sai ka biya kuɗin da zai wato yanda ake yi wa mutane.
Nasarar taron na bana akwai kalubalen da kungiyar ta ce ta fuskanta, kuma Malam Abdulrazak Mukhtar ya yi kira ga jama'a a game da mahimmancin mutunta lokaci da kuma tsari.
Gaskiya mun bace rai saboda ba yi aiki da lokacin da muka haje ba. Mun haje ne karfe 10:30 za a fara program, alhali sai muka zo muka fara shi kusan karfe 3, mutane ba zo ba kan lokacin da aka haje. Wannan kalubale muna fuskanta shi kowane zaman da za a yi irin haka na musulmai, ko wazi ne ko aure ne ko suna ne, duk abin da za a yi haka muke fuskanta shi. Shi yasa wannan muna fata nan zuwa gaba mu gyara shi. Ta ƙarshe kalubalen da muka fuskanta shi ne in an kare wazi ko karatu ko bayoshe ko suna ko aure, sai ka gana an wase ba saya a yi taimako a samu a gyara wajen. Saboda nan a Turai idan an kun karbi wuri in kun gama ya fi ku gyara shi kanda aka baku, saboda watan gobe in za ku zo nema a kuma kara baku.
Shit.
na gan ku da addinin ku da al'adar ku da haɗin kanku da zamantakewar ku. Fuska kowa tana cike da farin ciki da walwala da jin daɗi. Kun yi fari, kun yi haske, kun ƙoshi, kun ba alamar rama, kun yi ƙulƙul da ku.
Madalla. To ma sauraron mu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan cece ku can da ake yi game da farashin man fetur a Najeriya. To mun samu kira na farko daga jihar Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Neja? Malami daga jihar Neja, ko ana tare da mu? To ina ga layin malami daga jihar Neja ya goce, yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga birnin tarayya Abuja?
To kana jina?
Muna jan ka, daga ina ne?
Madalla, okay, ina kira ne daga jihar Neja ne. Injiniya Lawal ne dan Kolo Maguriya.
To injiniya, muna jan ka.
Masha Allah. A hakikanin gaskiya, dangane da farashin kuɗin man nan da yake muke fama da shi a Najeriya, tsakani da Allah da Annabi, wato kamata yayi gwamnati ta sassauta ma jama'a, domin talakawa mu da ke ƙauyuka muna fuskantar matsaloli, ɗauko abinci daga karkara zuwa bakin titi, wallahi babban matsala ne muke fama da shi. Sai ka ɗauko amfanin gona, kamar alal misali wata kasuwa da ake ci irin ranar wato Talata Bangi, sai aka waye ni gari ruwa ya dace hanyoyin nan, gaya muku ga zirga-zirga ta tsunke, ga tsadan mai, ga wahalhaloli da talakawa ke ta huskanta, wallahi abin babu samun hannun yaro, wallahi tallahi, kuma sai ya kasance.
To mun gode injiniya daga jihar Neja, yanzu kuma bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhamdulillah, sunana Yakubu Litiyar, rajin tabanni karamar hukumar Musawa a nan jihar Katsina.
To muna jan kamalan Yakubu.
Lalle kan hakika muna roƙo ga shugabannin mu na Najeriya, don Allah su tausaya mu halin da talaka ya shiga, saboda yanzu duk inda kake ba kauye ba ko a ina kake, yau man fetur din nan ya zama dole sai kai amfani da shi. Don haka muke kira ga hukumomi da su taimaka ma rayuwar talaka, don Allah su ceci rayuwar talaka, domin gaskiya talakan Najeriya na cikin wani hawaye. Na gode da damar da aka ban wannan gidan rediyo na.
To mu ma mun gode Malam Yakubu, yanzu kuma bari mu je kwanta gora.
Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri, kwanta gora, jihar Niger.
To injiniya mai gero makeri, muna jan ka, me ra'ayinka yau?
To tsakani da Allah, wato gaskiya tura ta kai bango, wanga farashin mai ya dace gwamnati ta ji tsoron Allah a sasanta shi. Saboda yanzu duk da gona gare ka akan tsadan manga, kana son zuwa gona sai ya zama abin da ya zama tafi waya, saboda tsadan mai. Da in mutum ya sa man 1,000 sai ya maya dubu gona, amma yanzu man 2,000 bai zuwa gona ya dawo. To don haka ya dace gona su bai yawo da hankalin jama'a a sasanta, a san yadda za a ajiye farashin mai don talakawa su in kwana, saboda tsadan manga ya sa komi ya hauhawa ya take. Hajiya Maryam Dauda.
To mun gode injiniya mai gera makeri daga Kwanta Gora, yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Alhamdulillah, Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari a Nasarawa.
To muna jan ka, Bashir Tela.
Wannan takaddama tsakanin NGC da kamfanin matatan mai na Dangote, wannan abun bai zo mana da mamaki ba. Saboda ita NGC ba ta son talaka ya ji daɗi, ba ta son wannan mai ya sassauto. Kowane lokaci ita tana tofa mai haura 2,000, amma zai kai 2,000 ne haka take so. amma wannan matakan mai na Dangote da ta zo da ya kamata haɗa kai domin a samu sauki, amma yana jiki ba haka ba. Mu dai al'ummar Najeriya mu ci gaba da addu'a. Wannan yanayi na mai da muke cikin da kamun sauƙin shi, amma ba wai mu jira ba kuma ita wannan hukuma ba, saboda gaskiya ba su son manyan doka.
To mun gode Bashir Tela, yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna.
To sunana Ibrahim Alaramma daga Rigacikun Kaduna.
To muna jan ka Alaramma.
To gaskiya wannan turka-turka da ake yi, gwamnati ba ta shirya samar mu da talaka sauki ba, tunda wannan mai yana da kyau a ce 'yan Najeriya su ji daɗin shi, amma kawai don NNPC ta je ta ci bashi kuma sai a zo a kata ba ma 'yan ƙasa a ce su ne za su biya wannan bashin, wannan bai dace ba. Gaskiya gwamnati ta canza tunani da ƙirƙiro abubuwan da zai kawo ma talaka sauki ya ji daɗin gudanar da rayuwa kamar yadda su ma suke jin daɗin gudanar da rayuwarsu a wannan ƙasa tamu mai albarka.
To mun gode Malam Ibrahim Alaramma, yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Masha Allah, sunana Usman Dankula ne, anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. Hakikanin gaskiya na ji maudu'in da kuka kawo, wanda Allah ya saka muku da alkhairi. Kamar yadda 'yan uwana suka ba da shawara, suka ba da gudunmuwa, kamar yadda wannan gwamna mai albarka.
To layin Usman Dan Fulani daga birnin tarayya Abuja ya goce, kuma a nan zai za mu dasa aya wajen ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in daban. To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Jiragen saman yakin kasar China sun jira minkiya akan wani jirgin sojan Amurka a mashigin tekun Taiwan a yau Talata, inji rundunar sojan kasar. Jirgin na Amurka samfurin P-8A wanda ke sintiri kuma yake leƙe asiri, ana ganin zai iya kaddamar da makami mai cin dogon zango, a cewar wata sanarwa da rundunar gabashi ta ma'aikatan sojan kasar China ta fitar. Sojojin China dai sun shirya jiragen yaƙi wadda za su bibi kanin su sa ido a kan jiragen sama Amurka, kuma su ɗauki mataki a kansu yadda ya dace bisa doka, inji Li Shi, wani babban kanan soja kuma kakakin rundunar. Kasar Mali ta faɗa yau Talata cewa Bamako babban birnin kasar na cikin lumana biyu bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a makarantar horar da sojoji da wasu wurare da sanyin safiyar yau Talatan suka yi ta harbe-harbe, kuma tuni aka dakile harin. Sanarwar sojin ta ce da sanyin safiyar yau ne mayakan wata kungiyar 'yan ta'adda suka kutsa a makarantar horar da sojojin ta Faladiye, haka yanzu ana gudanar da aikin gyara wurin. A yau Talata, Isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa yakinta da kungiyar Hamas domin dawo da mazauna arewacin Isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su a inda suke sakamakon arangama da sojojinta da mayakan Hezbollah suka yi a kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce da yammacin jiya Talata ne kwamitin zartarwa a fannin tsaro ya tabbatar da wannan matakin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.